Da yake jawabi a wani taron manema labarai ɗazu-ɗazun nan a nan Abuja, daraktan hulɗa da manema labarai na sashen aikace-aikacen babbar hedkwatar tsaron Najeriya, Major General John Enenche, ya ce duba da yadda cutar alaƙaƙai ta coronavirus ke ci gaba da yaduwa, rundunar tsaron ƙasar ta yi wani shirin kota-kwana don tunkarar wannan ibtila'i gadan-gadan tsakanin sojojin ƙasar har ma da fararen hula. Navy Commodore Abdulsalam Sani da ke zama jami'in hulɗa da 'yan jaridu na sashen aikace-aikacen hedkwatar tsaron Najeriya ya mun ƙarin bayani.
Kuma yanda dokan ƙasa ta ba sojoji dama wajen gudanar da ayyuka na musamman idan irin wani al'amura sun samu, akwai asibitoci guda 17 wanda aka sa na musamman wanda za su kasance on standby in har wani abu kamar makamancin haka ya faru. Waɗannan asibitoci sun kasance a cikin waɗannan yankuna 6 na ƙasar nan, an tanadi cewa wanda suka kamu da irin wannan cuta akwai gwaji na musamman da za a yi musu daga waɗannan asibitoci da suke wannan shiyoyi guda 6. Sannan kuma idan an samu masu waɗannan cututtuka za su kasance an killace su a waɗannan asibitoci domin su samu magani da kuma a kulawa ta musamman. Yau asibitocin nan na sojoji ne, amma kuma akwai haɗin gwiwa da gwamnatin tarayya wajen fiyar da wannan al'amari. Waɗannan asibitoci za a amfani da su har da fararen hula idan har buƙatar haka ta faru. Misali asibitin mu da ke Fort-Fo na Kaduna da wanda ke Lagos na 44 na Yaba da kuma wanda ke Navy Town a Ojo a Lagos, duk waɗannan asibitoci an fara amfani da su ma farar hula ma suna zuwa kuma ana gudanar da ayyukan bincike na musamman akan wani cuta.
Idan muka duba jami'an sojojin Najeriya, akwai waɗanda suka tafi waje domin ko horo ko wato talakan ƙarawa jina ilimi ko kuma waɗanda suke aiki na wato a ofisoshin jakadancin waɗanda kuma na san wasu daga cikin lawa yanzu a suna Najeriya, kun gudanar da bincike a kansu domin a tantance halin da lafiya suke ciki?
Kamar wanda suka je suka dawo, an gudanar da wannan bincike na gwaji kuma an samu mutum ɗaya daga cikinsu wanda ke ɗauke da wannan cuta wanda an riga an killace shi a asibitin Gwagwarmaya da kenan Abuja. Saura kuma wanda suka dawo an gudanar da bincike an gano cewa ba su dauke da wannan cuta, kuma yanzu suna killace kansu har sai sun samu kwana 14 nan da ake bukata.
Misali kuma wani ƙarin gudunmawa ne ake sa ran sojojin Najeriya za su taka dangane da yaki da cutar ta coronavirus?
Kamar alal misali, akwai wannan gudunmawa da aka samu daga wannan Jack Ma Foundation da ke kasar China wanda suka ba da tallafi ta wajen waɗannan kayan aiki. Wato an yi amfani da jiragenmu ne na sojojin sama, aka ɗauki waɗannan kayayyaki aka kai su a wuraren da na musamman da ake buƙatar su. Kuma za a yi amfani da jiragen ruwa da kuma motocin tankoki na sojoji a gudanar da waɗannan zirga-zirga na waɗannan kayan tallafi da aka kawo mana a cikin ƙasa. So irin waɗannan abubuwa su ne ake buƙatar sojoji za su yi kuma za su ci gaba da gudanar da waɗannan al'amura. To kamar yadda muka bayani a baya, asibitocin namu na musamman na da aka killace domin waɗannan gudanar da irin waɗannan ayyuka na gudunmuwa shi ma yana daga cikin gudunmuwar da sojoji za su bada. Tunda in ka kula waɗannan asibitoci ba lalle ba sai sojoji kaɗai za su amfana da su, su kansu farar hula za su amfana da waɗannan. Kuma muna da manya-manyan likitoci wanda za su iya gudanar da wannan ayyuka na jin kai. Hasali ma an kira yawancin wanda suka ritaya su dawo su ci gaba da gudanar da wannan bada gudunmuwa.
Navy Commander Abdulsalam Sani, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.